الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu da ke wannan unguwa ta Federal Locus Fadar jihar Gombe domin zama da ci gaba da tunatarwa da muke yi game da abin da ya shafe mu a matsayin mu na musulmi musamman jigon tunatarwar tana da alaka da sallah ko ibada ta sallah amma kafin nan ko bayan nan ba a rasa yan kalmomi guda biyu uku waɗanda za su zamto kamar shimfiɗa game da ita wannan tattaunawa tamu da muke cikin wannan masallaci namu mai albarka yau muna Lahadi wanda yayi daidai da 7 ga watan 5 din musulunci watan Jumadil Ula yau hijira na da shekara 1443 hakan yayi daidai da yau 12 ga watan 12 haka ne ko miladiya 2021 Barkanmu da ka sake kasancewa kamar yadda muka saba. Shimfidar da zamu yi kafin mu ji game da fawaidus sala dori kan abin da muka tattauna a makon da ya gabata. Fa'idoji daga cikin fa'idojin sallah. Akwai wani hadisi na Sayyidina Abu Huraira radiyallahu an wanda zamu yi shimfida da shi daga bayan sa kuma sai mu dora magana akan sallah insha Allah. Shi Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu sunansa Abdurrahman bin Sakar ad-Dawsi Abdurrahman bin Sakar ad-Dawsi shine cikakken sunansa ana ce masa Abu Hurairah kinaya ce domin mutun ne wanda yake kiwon kuliya ko yake sonta har ma yake daukan ta yake zuwa gaban manzon Allah da ita wajen darasi ko yake tafiya da ita wajen majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sai na Abu Huraira kusan musuluntar sa karshe ce ba musuluntar sa da wafatin manzon Allah bi shekara 2 da wani abuwa Sai na Abu Huraira ya musulunta bayan Khaibar bayan yakin da aka yi na Khaibar Khaibar kuma an yi shi a shekara ta 8 zuwa ta 9 bayan hijira ma'ana manzon Allah bi shekara 2 da wani watanni ba zaman su da Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi amma wannan zama ya fa'idantar kware da gaske ya amfanar wa musulunci da musulmi har zuwa ranar alkiyama domin shi sai na Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi duk sahabban manzon Allah kafatanin su gaba daya ba wanda yake da hadisi masu yawan nasa wanda ya rawaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya da hadisi wanda yafi kowa dama su 7 ne daga cikin su akwai Abu Huraira shine kan gaba sai Anas dan Malik sai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud sai Nana Aisha radiyallahu anha sai Amr ibn al-As da makamantansu sun kai guda 7 sab'atun fawqa alfin su ne wanda kowane daga cikin su ya rawaito hadisi sama da 1000 daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutun ne mai kaifin hadda Allah ya masa rukun hadda sisi na Abu Huraira kuma hakan ya samu asali game da addu'a da manzon Allah ya masa wata rana ya kaiwa manzon Allah koki na abin da yake ji daga manzon Allah baya iya rikewa in ya rike wani kuma zai iya kubuce masa sai manzon Allah ya ce kawo gudansa mayafinsa manzon Allah zai masa addu'a da manzon Allah ya masa addu'a wannan mayafi nasa sai na Abu Huraira ya lullubi da wannan mayafin yace to bi ƙara jin wata magana ya manta ba tun daga wannan bayan manzon Allah yayi wafati afwan kai dab da wafatin manzon Allah sai Abu Huraira ya fara shuhura ma'ana sunan sa ya fara dauguwa gashi ya shigo musulunci ba dadewa amma kuma sunan sa ya fara dagawa musamman in an zo makarantar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai aka ce to za a yi masa gwaji wannan hadda da ake kiraranta Abu Huraira da ina da hadda wa'an suka ce za su gwada shi, aka ce zo ya zauna za a mai tambaya game da sallolin da manzon Allah yake yi, karatun da yake a salloli, ma'ana sallar da yake bayyana karatu, kamar a ce masa jiya asabat, sallar magriba, sallar isha'i, sallar asuba, mai manzon Allah ya karanta bayan fatiha. Ana ganewa? Za a mai tambaya a gwada shin haddatasa da gaske ne ko kuma a maganganu ne kawai. Aka ce kwana uku ake so ko zai fada, yayi rabas kwana uku ya faɗi sallolin da ake bayyana karatu bayan fatiha. To manzon Allah wace sura yake dorawa akan fatiha a kowace sallah ko kuma a kowace raka'a? Sai na Abu Huraira da yayi rabas baya sai da kwana 40 tun daga jiya sai karan jiya kaza kaza da yayi baya sai da kwana 40, iya cewa sallar magriba manzon Allah bayan fatiha raka'a ta farko ga suran da ya karanta, ga ayoyin da ya karanta, raka'a ta biyu ga bayan fatiha ga sura ga aya, haka sallar isha'i asuba da yayi baya kwana sai da aka tsaye da shi domin tsabaragen hadda da Allah ta'ala ya bashi. Saboda haka ya amfanu kwarai da gaske da ainihin zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi tun da yazo ko aure ba shi da shi sai da manzon Allah ya wafati. Daga abin da ke raba su da manzon Allah ko shiga gida ne, manzon Allah yana fituwa masallaci da asuba kofar gida za a same shi, idan ya bi manzon Allah to ba zai bar shi ba sai lokacin da manzon Allah ya zo zai koma gida da daddare, ba shi da wani aiki, ba shi da wani abu in ba zama da manzon Allah ba tsawon shekaru biyu nan. Haka yi duk abin da za a faɗa a gaban za a faɗa, in an shimfiɗar majalisi sai an naɗi za a tahi da shi ba inda yake zuwa, hatta abinci ma sai wanda Allah ya kawo suke ci, ba shi da shago, ba shi da komai, haka yake zaune. Sai na Abu Hurairah Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi a wannan hadisin da ya rawaito iya cikin Bukhari, wanda yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu, yace da kunnan sai ya ji manzon Allah ya faɗi wannan magana, yace wa'ansu mutane guda bakwai suna karkashin al'arshin Allah, inuwan al'arshin Allah a ranar alkiyama, ran da ba wata inuwa sai wannan inuwa din. An gane? Ba wai wane da wane da wane ba, a'a halayyar mutane guda bakwai, ba kaman a ce asharatu mubashirun bil janna bane, waɗannan sunayen su ne daga su ba kowa, amma waɗannan kuma sab'atun din halayyar su ne, kai ma idan kai kokari ka kamanta da halayyar su akwai yiwuwar ka samu wannan tagomashin irin nasu. Amma waɗancan da aka yi mincinin sunayensu Abubakar, Umar, Usman zuwa ƙarshe, to waɗannan mutanen ake nufi, zati mutanen da sunayensu, wannan kuma ɗabi'unsu da halayyarsu, shi ya sa ma bakwai ɗin ba a karanto sunayensu ba, sai aka karanto ayyukansu da abubuwan da ya sa suka zama a ƙarƙashin al'arshin inuwan Allah a gobe alƙiyama. An fahimci maganar? Kar ka ce ai an ce guda bakwai ne, ai tun an riga an faɗi sunayensu, a'a a yau in ka dage ka daura damara ka nemi taimakon Allah sai ka zama kana cikin su, tunda an karanto ayyukan da suke ga sunan a fili. Daga cikin guda bakwai din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko shine imamun adil, imam al-adil, jagora mai adalci. Idan aka yi maganar jagoranci da adalci, kar ka dau abin a nesa, hatta a gidanka ana buƙatar kai adalci a tsakanin iyalanka, in ba ɗaya bace, in kuma ɗaya ce shikenan sai ku yi ta faɗa kuna raguwa. Yawwa, kuma ƴaƴanka in Allah ta'ala ya sa sun dago, a shine gaskiyar magana ma, ita ce aboki ya faɗa, ita ce aboki shirin, in mace guda ɗaya ce amma sun faɗa, to dole kai adalci, adalci yanda shari'a ta tabbatar da shi, ƴaƴa su ma a yi adalci a tsakaninsu. Haka nan in Allah ta'ala ya sa a ƙarƙashinka akwai waɗansu masu cin abinci, harkar sana'a ce, harkar aiki ne, kai jagora ne, a'a malami ne, akwai ɗalibai kasanka, to wajibi ne ka kwatanta adalcin da shari'a ta baka dama, a ɗaga kuma shugabanni waɗannan jagorori wanda suka samu madafan iko, to su ma nasu ƙalubalen daban. Amma kowa sai ya duba a wace gaba Allah ta'ala yake buƙatar yin adalci. Shi yasa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, duk inda kake kai mai kiwo ne, kuma sai Allah ta'ala ya tambaye ka bisa kiwon da Allah ya baka. saboda ana buƙatar adalci a dukkan yanda al'amari yake. Yasa ayan cikin suratul Nahl Allah ta'ala yake cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah ya ba da doka ayi adalci, ya amuru bil adli wal ihsan, ya ce ayi adalci kuma ya ce a kyautata. An gane ko? Wa ita'i dhil qurba, ya sake ba da doka a kyautata wa makusanta. Wannan duk doka ce daga Allah zuwa ga musulmin duniya gaba daya. Al adlu al ihsan al ita'i dhil qurba, wannan wajibi ne akan kowane musulmi. Sannan kuma ya hana abubuwa guda uku, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, ya hana al fahsha, ya hana aikin munkari, ya hana zalunci. Sai Allah ya ce ya'izukum, Allah ne yake muku wa'azi ba akan maganar adalci, akan maganar kyautatawa, akan maganar taimakon makusanta, akan hanuwa daga alfahasha da munkari da bagayu. To sai Allah ya ce da kansa yake wa'azin, ya'izukum la'allakum tadhakkarun, Allah ne yake muku wa'azi domin ku wa'azanta. Saboda ana buƙatar adalci. Larabawa suke cewa al'adlu huwa wada'u shay'un fi muhallihi, shine ajiye abuwa inda ya dace, shine adalci. Ka ajiye abuwa inda ya dace, in nadawa zaka yi, in appointment zaka bayar, in me zaka yi dai, to kai abun abun da ya dace. Kuma adalci baya goge ihsani. Jama'a da yawa kalmar adalci ba su fahimce ta yanda shari'a ta koyar da ita ba. Shi adalci shine in mutum ya cancanta a yi masa abin da ya cancanta a lokacin da ya cancanta, ko aiki na ainihin a hukunci ko uquba. In uquba ce ta kama mutum, to a yi masa wannan uqubar bisa laifinsa adalci. Idan kuma ainihin sakan ya mai za a yi, a ɗaga darajarsa, a taimake shi, ko a cicciɓa shi ya yi sama sanadiyar aikinsa, to shi ma a yi masa wannan adalci ne. An fahimci wannan? Adalci ba alfarma ba ne, alfarma daban, adalci daban. Ko kotu ne aka ji, to irin laifin da mai laifi alƙali yanke mai hukunci da gaskiya shi ne adalci. In yanke hannu ne a yanke masa bisa sharɗi, adalci aka yi masa. Idan jefewa ne a jefi bisa sharɗi, adalci aka masa. Idan a sake shi ne ba shi da laifi, ba abin da za a yi masa domin laifi bai nuna ya yi laifi ba, to shi ma adalci aka yi masa. An fahimci wannan? Shi ya sa tsakanin matanka guda biyu, to adalci dole ne. Inda za ka ba wannan muhalli, za ka ba wannan sutura, za ka ba wannan abinci, za ka kwana a gidan wannan ko a ɗakin wannan, to waccan ma haka za ka yi mata, dole ne wannan. Amma ɓangaren ihsani kuma daban ne. Ihsani iya biyo bayan adalci. Yanzu misali, kana da ma'aikata guda biyu. Ɗaya bayan aikinsa da yake na wajibi, to ya san ya kamata. Akwai abubuwan da baya cikin aikinsa amma yana yi don kyautatawa. To idan ka zo ka ba su albashinsu, wancan kuma iya abin da aka sa shi iyaka shi yake yi, ya tafiyarsa. Wannan kuma bayan ya yi nasan, iya yin abin da ya kamata, iya yin abin da ya dace. To idan albashi ya zo ka sallame su duka, to ba laifi ba ne ka ɗauko wani abu ka ƙara wannan, domin ya kyautata. Har jazawul ihsani ila ihsani, Allah ya ce babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa. Kamar matanka guda biyu, ci da su, sha da su, ba su makwanci, ba su abinci, ba su sutura, wannan wajibi ne. Da waccan da waccan dole ka yi treatment ɗinsu equally, dole ka daidaita abu. To amma waccan ta fi kyautata ma, duk wani al'amarinka ita ce a gaba. In ta san abu zai faranta ma rai, ko baka ce ba za ta yi, ko ka faɗa ko baka faɗa ba za ta yi. Abu da ya dace in dai ta san abin zai faranta ma rai, to za ta yi, ita ce gaba gaba. Wani lokacin ma ta ɗau abin da ke hannunta yi wani abu a gida domin ranka ya daɗi. To ita wannan dan ka mata wani ihsani baya cikin aikin wajibi, to baka yi laifi ba. An fahimci wannan? An gane? A ƙara karatu dai, gure mai haɗari. Yawa, iya da haɗari ƙwarai da gaske. Fara ce ai malam ya zo ya ce yawa da yake matan suna jin mu'ai. Idan waccan ta fi kyautata ma abinci, dole ne ko faɗa ko kai da ita ka ba ta abinci waccan, ko fada kuka yi da ita sai ka bata gunkwana, ko fada kuka yi da ita sai ka kwana a dakin ta, ko fada kuka yi da ita sai ka bata sitira. Wannan wajibi ne. In dai ka yadda matar ka ci, to waɗannan abubuwa dole ne. Amma kyautatawa, ganin wata sarka mai kyau ka yi tafiya, dan wani takalmi mai kyau haka ba dusar la ba, dan wani abu da gani zai dace da ita, to wannan in ka siyo mata bayan kyautatawa da kake ma, baka siyo wacce baka yi laifi ba. An gane? To a ji tsoron Allah. Allah ya sa mu dace. Wannan a takaice adalci kenan. Shine inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan. Sannan abu mutun na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajulun mutallaqun qalbuhu bil masajid. Daga cikin mutane bakwai da za su sami inuwan al'arshin Allah a gobe al-kiyama, akwai mutumin da ko da yaushe zuciyarsa na danfar da masallaci, ko a waje yake ko a gida yake, to zuciyarsa na masallaci. Duk kuma abin da Allah ya hore masa na rayuwa, to zai yi kokarin kawo gudunmawa masallaci, ko an tambaye shi ko ba tambaye shi ba, in dai ya ga abin ya dace, ko da da shigo da kayan kashi masallaci ne, ko da zuwa ba kowa ya dannade kafin masallaci ya share ya goge ya shimfida ya tafiyarsa, to wannan iya cikin irin aikin da ake cewa rajulun mutallaqun qalbuhu bil masajid. Ko kuma duk sallah guda biyar din nan kowace kana kokarin samun ta cikin jami'a masallaci, ko duk lokacin da ake zama ana ta'alim ana darasi kana kokarin kade committee ne naka zo ka zauna kai shi, to duk wani ana kirga cewa rajulun mutallaqun qalbuhu bil masajid. Kamar wani bawon Allah da zumi kiwaye da shi yake cewa wallahi iya gona amma zuciyarsa na masallacin nan, domin ya san in dai ba wani abu na kaddara rayuwar ba zan zo yau, to zuciyarsa muna tare da shi. Kaga wannan ya shigo wancan layin mutallaqun qalbuhu bil masajid, duk inda yake to zuciyarsa na masallacin, jikinsa zuciyarsa abin da Allah ya bashi. In dai ka dau wannan, to ana sa ran zaka sami inuwan al'arshin Allah gobe alkiyama. Kuma shi masallaci da wagan shi nan daki ne na Allah, wanda duk abin da kai wa masallaci ba kowa kai ba kanka yiwa, duk abin da kai a masallaci in dai sunan sa masallaci, to duk abin da kazo kai wallahi kanka yiwa, tunda ka ba da gudunma wajen raya dakin Allah, ka ba da gudunma wajen tsaftace dakin Allah, ka ba da gudunma wajen ciccibe dakin Allah. Saboda ka yiwa masallaci hidima alamar imani ce, yasa a wata ayar suratul tauba Allah ta'ala yake cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsh illa Allah. Wanda suke raye masallaci kadai masu imani ne, duk wani mutumin da bashi da imani ba ya iya raye masallaci. An fahimci wannan? A na uku daga cikin guda bakwai shine shabun nasha fi ibadatillah, matashi. Ko dake masallacin namu duk matasa ne, wanda ba matasan ba kadan ne, matasan sun fi yawa. Shabun nasha fi ibadatillah, matashi da ya taso a cikin yiwa Allah ta'ala da'a da bauta. Babu wani abu da yake dauke masa hankali wajen yiwa Allah ta'ala ibada da da'a. Duk abin da yake yi, to ibada ita ce firamare a samin nashi. Duk abin da yake yana ce Allah yana kira, to zai fatsi yazo ya amsa kiran Allah. Ya ayyuhal ladina amanu tujibu lillahi wal rasul, hamasa ta samartaka bata dauke shi ba. An gane ko? Yayin abokai samartaka wani ne duk bata shafe shi ba. Iya kare mutuncinsa, iya ibadarsa, iya kare mutuncinsa, iya ibadarsa, iya yin biyayya ga mahaifansa, iya neman abincinsa, iya karatunsa. To wannan shine shabun nashafi da'atillah, matashi da ya taso cikin yiwa Allah ta'ala da'a. Domin rayuwa ta samartaka tana da hadari ne, domin dan adam a lokacin iya ganin iya jin karfi kansa, iya ja, iya fusga, ba inda ba zai rayuwa. Kuma musamman Allah ya bashi ni'ima ɗaya daga cikin ko kuɗi ko ilimi ko mulki, kuma ga samartaka, to wannan sai an yi mai neman taimakon agaji daga Allah, domin kafarsa za ta iya zamewa. Girman kai, jiji da kai, alfahari, fankama, wane ne, duk zai iya shigo masa. An fahimci wannan? To duk wanda Allah ya taimaki iya shekarun samartaka, iya shekarun samartaka, kuma Allah ta'ala ya tsaida hankalinsa akan addini, to babu shakka wannan bawan Allah iya cikin mutanen da ake saran samun inuwarsu a gobe alkiyama a karkashin alarashin Allah a gobe alkiyama. Idan ka duba yanzu dukkan wani gunshi danci, to idan ka je 75% matasa ne, gidajen kwallon kafa, wani club, wani gun ihu, wani gun ta'addanci, to a galibiya matasa ne. To kai kuma Allah ya tsamo ka daga waccan kurar mai halakarwa, ya tsaida kai a ibadar sallah, azumi, biyayya ga mahaifa, zuwa wajen karatu, kaucewa alfasha da munkari, to babu shakka Allah ta'ala ya tarfa garin ka nono. Allah ta'ala ya soka da rahamarsa da jin kansa. To shi yasa manzon Allah ce shabun nasha fi ibadatillah. An fahimci wannan? Na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarqa alaihi. Mutane guda biyu da suka haɗu suke soyayya dan Allah, hanyar Allah ce ta haɗa su, kuma in sun tahi rabuwa za su rabu cikin hanyar Allah. An gane da kyau? Ba ana abotar ba dan wani abin duniya ko dan zaton wani abu, a'a, sun haɗu akan gaskiya da amana, kuma in sun tahi rabuwa ma za su rabu akan gaskiya da amana. Abota irin wannan ba ta hana a faɗa wa mutum gaskiya. Wani malami yana cewa duk yanda kuke da mutum, inda zai faɗa ma gaskiya, kuma ka san gaskiyar ya faɗa ma, to ka haƙura ka zauna da shi domin ya ƙaunar ka ne. Saboda haka abota ta gaskiya ita ce abotar da aka gina ta akan gaskiya. Wane? Kai aminina ne, kai abokina ne, amma abu kaza da za ka yi bai dace ba karkai. Ko ka so ko ba ka so, ka yi jara'a ka faɗa masa wannan amana ce. Kuma shi ma in dai ya san kai aminin nasa ne, babu wasa, babu wargi tsakaninku irin wannan maganganun, to ka yi faɗa da shi ɗan ka ɗau shawarar da ya baka. To wannan ita ce abota don Allah, aminantaka don Allah. Na nusar da kai abu ka yi, ka nusar da ni abu na yi, na gano ma kuskure na faɗa ma ka bari, ka gano min kuskure ka sanar da ni na gina na daina. To wannan ita ce abota don Allah. To duk mutanen da suka rayu a irin wannan abotar, manzon Allah ce su ma suna da inuwa a ƙarƙashin alarshin Allah a gobe alkiyama. An fahimci wannan? Na hudu kenan ko? Na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulun da'atu imra'a zata mansabin wa jamal wa qala inni akhafullah. Mutumin da wata mace za ta kiraye shi da niyyar lalata, sai manzon Allah sai da ya faɗi suffar matar ma zata mansabin wa jamal, ma'abociya kyau, ma'abociya nasaba, mace ce yar wane da wane, kuma Allah ya mata sura, ya mata kyau, kuma ta zo ta neme ka da alfasha, amma kai ka ce a'a ni ina jin tsoron Allah ba zan yi ba. Ba wani abu bane ya hana ka zai kiyaye wannan alfashar ko tsoron Allah ne, baka gudun za a kama ka ko wani abu daban ko wani, a'a, abin da ya hana ka aikatawa tsoron Allah ne. Kamar yadda Annabi Yusuf alaihi salam suka yi haka da Imratul Aziz, wa gallaqatil abwab wa qalat hayta lak, sai ce qala ma'az Allah. Daga shi sai ita kuma matashi ya kai shekarun balaga, iya da karfin sha'awa, daga shi sai ita a daki ta kukkulle kofofi ta ce to ina jiran ka, ka zo ai ba kaza. Sai ce a'a ma'az Allah, ma'ana a'udhu billah, ina neman tsarin Allah, wannan ba aiki na bane. To duk matashi ko kuma duk mutumin da haka wannan rintsin ya hada su da mace ta bukace shi, ya fi karfin shi dan ya danne zuciyar sai ce a'a wannan aikin ba aikin mutanen kirki bane, ba zan yi ba. To manzon Allah ya ce Allah ya mai alƙawarin inuwantar da shi a ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah gobe alkiyama. To amma yanzu fa zinan neman ta ake yi da kuɗi, da hanya, da hanya, da kawalci, duk neman ta ake, ba wai a kawo ma kai ka ce a'uzu billahi ba, a'a, wa'ansu da kansu suke nemanta. Kaga an sauka daga wannan layin da ake so dan adam musulmi ya hau. An fahimci wannan? Duk wanda ya samu jarrabawa cikin irin wannan, to babu shakka ya tsallake, to Allah ya mai tukwici da inuwantar da shi a ƙarƙashin al'arshin Allah gobe alkiyama. Kun san kujera ba ƙaramar kujera ba ce, a ce duk alkiyama ba inuwa ko ɗaya sai wannan inuwar, kuma kai wani aikin da Allah zai inuwantar da kai a wannan inuwar ai ba ka gano kujera ba shi saboda ka aikin sai an dage sai an nemi taimakon Allah wannan shine mutun na biyar kenan go mutun na biyar wanda mace ta kira shi yace a'udhu billahi ma'ana ina neman tsarin Allah ba zan yi ba mutun na shida shine rajulun zakarlaha khaliya fafadat ailaw mutumin da ya zauna ya yi tsam ya tuna girman rahamar Allah ya tuna kuma karfin kamun Allah da ikon Allah shi kadai idan sai ke hawaye ke kuka to shi ma manzon Allah ya ce Allah mai alƙawarin inuwa gargashin idan Allah rashin Allah ba fa a cikin mutane ba ba a gaban matarka ba barantana ta kai labari ta ce wallahi wannan tsabar tsoron Allah kuka yake to ba a san wannan ba a masallacin ku ba a'a kai kadai a wani gunda kake ibada ko kake tajiji ko wani abu dai munasaba kai kadai gunda baka tunanin wani iya garinka ko iya jinka ka tuna rahamar Allah ka tuna azaban Allah ka tuna zaman kabari ka tuna mutuwa ka tuna hisabi ka tuna kaza ka tuna kaza idan kai ke hawaye domin jin tsoron Allah to manzon Allah ce duk mutumin da yayi wannan shi kadai don kuma tuna azaban Allah to shi ma Allah ya alƙawarin zai inuwantar da shi a inuwar al'arshin Allah gobe alkiyama mutum da bakwai na ƙarshe rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akfa hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yamina mutumin da yayi wata sadaka ya koye sadaka har da hagunsa bata san abin da dama su yi sabar kai wa kululuwa wajen boye abu daga idan mutane kenan kai wa mutun kyauta wanda kai din ma in ba dan ta kama dole ba ko kuma inda da akwai yanda zai yi a gane ba kai kai ba wallahi zai wannan ya kai kululuwa wajen gujewa riya kenan itar ya tana rusa aiki duk girman sa duk yawansa kai abu dan mutane ko dan aibe ka ji dadi to duk mutumin da ya kyauta a inda ta dace ya bore kyautan ba wanda ya sani kamar irin abin da aka karanto sayyidina Hassan iyayi sayyidina Hassan dan gidan sayyidina Ali radiyallahu anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shi inda dare yayi can kowa ya shiga gida ya kwanta sai ji dauko buhu na alkama ko na wani kayan abinci na wancan lokacin ya lafta a bayansa ya ji kofar gidan mutane da ya san talakawa ne mabukata ne sai ya aje wani abinci kawai mutum in ya fitowa da asuba sai ya je ya karo da buwa kofar gidansa duk duniya ta mata su ba san iya wannan aikin ba ko yaro ko wani odalin ko bodyguard wallahi ba ya dauka shi kadai yake an ce an gane shi yake yi lokacin da Allah ya mai rasuwa gaba ta farko da aka je masa wanka sai aka ga wani burdi a nan dinsa nan gadan bayansa tsaba daukan wannan buhu sai ake tambayar iyalansa yayi jinya ne suka ce wallahi su dai ba su sani ba bi fada musu yayi jinya ba aka ce ai ga wani tabo a nan kamar na jinya aka dinga bincike dai ba gano ba can kuma sai talaka suka fara kokawa wani ni fa duk bayan sati fa ina ganin buhu amma yanzu wallahi shuru wajen wata uku shuru ni ma haka wancan ma ce wallahi ni ma akalla dai bana sati biyu uku sai na ga wani abu a kofar gidana amma yanzu wajen wata uku hudu ban gani ba da bincike yi bincike sai a gane ai shi ne yake ta yadda ya mutu kuma wannan hanyar ta yanke to wannan shi ne mutum ya yi abu ya koye ba wanda ya sani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to duk mutumin da yake irin wannan manzon Allah ya ce Allah ya yi alƙawarin inuwantar da shi a inuwan al'arshin Allah gobe alƙiyama akwai wani bawan Allah magabaci ne an ce ya yi sama da shekara bakwai iya azumin nafila amma iyalinsa ma ba da sani ba matarsa ba ta sani ba wallahi da asuba ya tashi kawai zai ci abin da Allah ya hore masa da sassafe kafin a yi magana kayan kari da waye zai fice idan an ɗau abincinsa na rana za a kai mai gunda yake ko kasuwa ko ina ne sai ya ba wa bayin Allah su zauna su ci kafin ya dawo gida ko magariba ta iya zuwa abinci zai ci wannan abun ya dinga yi wajen shekara da shekaru ya azumi matarsa ma ba ta sani ba amma yanzu ka zo kana hamma a cikin mutane wane ya ka san yau alhamis wallahi da wa kake faɗa mawa ko kuma wane ya kake ta gengedi ne wallahi ka san jiya wallahi wajen har karfe ɗaya ban yi bacci ba to wa kace ka waye ci ka faɗa masa Allah kake faɗa ka yi mai nafila ko kana azumi ba dai ne bane in aiki ne na ibada musamman nawafil boye su ake yi, amma aiki na wajibi bayyana shi ake yi, kamar sallar farilla dole ka yi tare cikin mutane, kamar azumin ramadan dole ka yi tare da mutane, kamar zakka ana so a bayyana ta, kamar zuwa aikin haji aiki ne a bayyane. To amma duk abin da yake na nafila ne boye shi ake yi, ba a san wani san kana yi. To duk mutumin da ya dau wacin hanyar yayi sadaka, yayi kyauta, yayi wani aikin alkhairi wanda ba wanda ya sani a duniya in ba Allah da shi ba, to manzon Allah ya ce Allah ya mai alƙawarin inuwa a inuwan al'arshi a gobe alkiyama. An fahimci wannan? Wannan su ne mutane guda bakwai. Na farko shugaba mai adalci, mutumin da zuciyarsa na Allah ke da masallaci, matashi da ya taso cikin yin Allah da'a, mutumin da mace ta kiraye shi ya ce a'udhu billahi ba zai yi ba, da kuma mutane biyu da suka yi abota dan Allah, har suka rubu dan Allah, da mutumin da ya tuna Allah ya yi kuka a gun da ke shi kadai, da mutumin da ya yi sadaka ta kyauta ba wanda ya sani sai Allah su yi. Wanne ne mafi sauki a nan? Kamar wani abokina, wani malami na mana karatun wannan hadisin, sai da ya gama ke ce algatama da ni fa har yanzu na rasa inda nake ba. Na bincika a bakwai ɗin nan har yanzu na rasa ina zai shiga. To a bakwai ɗin nan wanne ne kake ganin zai fi saukin ɗauka? Ga sunan dai. Manzon Allah ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya ba wanda ya ɓoye. Ga sunan ɗaya har zuwa bakwai. Ba dole sai ka haɗa su gaba ɗaya ba za ka iya yi ba. Amma ka yi ƙoƙarin kama gaba ɗaya ka riƙe. Ka yi ta neman taimakon Allah har ka je gaci. To in ka yi da wannan niyyar sai Allah ta'ala ya taimake ka. Allah ta'ala ya ba mu iko. Ya sa ko muna cikin masu rabauta da irin wannan rabo da manzon Allah ya faɗa. Za mu ɗora kamar yadda na faɗa daga cikin fawaidus salam. A wancan mako mun karanta guda biyar ko? In ba a manta ba. Mun karanta na ɗaya zuwa guda biyar. Yau kuma insha Allah za mu ɗora. Ita sallah ya 'yan uwa, daga cikin fa'idojin sallah, annaha kaffaratu li sagha'iri dhunub. Ita sallah tana kankare ƙananan laifuka. An gane da kyau ko? Ƙananan laifuka wannan dan abin da ba kaba'ira bane, baya cikin gingimar laifi. To sallan azhar, al'asr, maghriba, isha tana kankare su. An fahimci wannan? Wata tahiru min al-qadaya, kuma ita sallah tana tsarkake mutum daga aikata kuskure. In dai ka tsaya kana yin sallah cikin jami'i, kana yin sallah bisa koyarwar sunna, to za ta zama to dalilin tsarkake ka daga laifuka. Sai na Abu Hurairah, Allah ta'ala kare da shi, yake cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aytum law anna naharan bi babi ahdikum, yace ku bada labari a ce akwai kogi a kofar daya daga cikin ku, yaktasilu minhu kullu yawmin khamsa marat, manzon Allah yace wannan kogin shi mai gidan da kogin yake gaban gidan shi a kullun zai dinga wanka sau biyar, sanadiyar ga ruwa nan a bayanin ba wahalar ruwa, kullun ga ruwa na kofar gidan shi, to ganin wadatar ruwan zai dinga wanka har sau biyar a kullun. Sai manzon Allah ke ce hali ya baka min dirin da hi shay'un, yin za a samu wani abu na datti ya ragu a jikinsa, a ce kullun sau biyar za ka yi wanka kullun, shin za a samu wani raguwan datti? A ina ganin ko kai ko baka nake babbar mota ne ai da wahala a samu datti a jikinka, ko ba ka siya ba ne? A ce kullun sai ka yi wanka sau biyar. To manzon Allah ke ce shin za a samu datti a jikinsa? Kalula la ya baka min dirin da hi shay, hisabai suke ce ai manzon Allah ba wani datti za a samu a jikinsa, ba wani datti da zai ragu. Kala, sai manzon Allah ke cewa fazalika masalu as-salawat al-khams, hakanan misalin salloli guda biyar suke. An gane da kyau ko? Misalin salloli guda biyar din da muke daga asuba zuwa isha, to tamkar wanka kake sau biyar a kullum, yamhu Allahu bihin al-qadaya, wannan salloli da kake guda biyar Allah ta'ala iya tafiyar da kananan zunubai da su. Idan kai asuba, to duk abin da kai na kananan laifuka har zuwa azhar, kana yin azhar ta shafe su. Yan kananan laifuka da zaka yi daga azhar zuwa al'asr, kana al'asr ta goge su. Kananan laifuka daga al'asr zuwa magriba ta goge su, zuwa isha'i haka, zuwa asuba haka. Kananan laifuka fa, aje da kyau kananan laifuka, kar ka je ka gingimo wani abu a ba ruwa na wannan. Ya kanana dai kanana, in tijtani bu kaba'ira ma tunawna annu nakaffir ankum sayyi'atikum alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm wal fawahish illa al-lamam al-lamam as-sagha'ir dhunub, kananan zunubai kamar dan kallo haka, dan wani abu da ya ka dai kanana dai, kai ma ka san karami to irin waɗannan yawa ana zan za a yi su bisu bayani da kasa ɗan adam yau yawa gara ce a yi kaza da kaza da kaza ƙananan zunuban da yi to waɗannan manzan Allah ya ce sallah tana tafiyar da su ya sai wani hadisi yake cewa wani hadisi kuma ya ce hadisin Imam al-Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams salloli guda biyar wal juma'a ila al-juma'a da juma'a zuwa juma'a kafaratul lima bainahunna ma lam yughshal kaba'ir manzala ki ta salloli guda biyar tsakanin kowace da kowace wal juma'a ila al-juma'a da juma'a zuwa wata juma'a din an gane ko kafaratul lima bainahunna suna goge zanubin abin da ke tsakanin su amma malam yughsha malam tughshal kaba'ir matakar baka cusa kanka cikin kaba'irai ba ma'ana kaba'irai waɗannan ba su goge su abin da ke goge kaba'irin zanubu tuba ne kadai zai goge maka kaba'ira ka tuba kuma taubatan nasuha amma wata falla ba ta goge zanubin da Allah ya ce akwai kamu a kansa abin ci wannan kamar sata kamar zina kamar luwadi kamar ƙarya kamar cutar da mahaifa kamar cutar da makoci kamar kawo abin da zai gallabi al'umma bayin Allah duk wannan suna cikin kaba'irin zuno ko zalantar iyali iya cikin kaba'irin zuno to waɗannan wani abin ka za ka yi in dai ba tuba kai ba Allah ba zai gafarta masu ba amma tuba da kuma alƙawarin ba za ka ƙara komawa wannan laifin ba to Allah ta'ala ya alƙawarin zai gafarta masu an fahimci wannan to amma waɗannan ƙananan ko da baka sani ba kai wannan yanzu to idan kai sallar isha Allah ya goge ma ko da a rahin sani ka ƙara wani bayan sallar isha to kafin sallar asuba Allah ya goge ma shi ƙananan zanubai kenan an fahimci wannan yawa a wani guma na cewa ramadan ila ramadan shi ma daga ramadan zuwa ramadan shi ma iya goge ƙananan laifukan da ke tsakanin su fa hadhihi salawatul khams waɗannan salloli guda biyar inji malam taghsilu zunuba suna wanke zunubai liman salla ghaslan ga wanda ya sallaci su wankewa fai kunu na kiyan bihami na zuno shi ya zamto tsabtatacce ba wani zunubi tarbi shi to wannan ai fa'ida ce ƙananan laifuka da za su mima matsala dama kuma ƙaramin laifin ma karkare na shi la tahqiranna saghiratan fa innal jibala min al hasa karkare na ƙaramin zunubi domin duk girman dutse daga tsakuwa ya fara yi ƙarami shi ne ke zama babba to saboda ka ƙananan ma to ka samu yanda zaka samu gabar da Allah zai goge masa to gabar da Allah zai goge ma kananan zunubai to akwai yin sallar jami'i a kodi wuce daga wannan zuwa wannan kuma sallah da ilimi sallah da bin sunna sallah da tambayar abin da ba gane ba ba a ibada sallah da ka duk abin da ba gane ba sai kai tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ko ke mace ce a gida a daki ki tambayi mijinki idan Allah ya sa ya sani ya baki amsa idan bai sani ba to sai dabarbaru kamar ana ba mu labarin wani mutumi shi ma ya sa irin matarsa a makaranta tana zuwa tana karatu to wata rana sai aka ba su assignment a makarantar ya zo ta ce mai gida ga wani assignment an ba mu an ce mu yi makai gobe ya kuma ya tsaya duba ya ga rubutun larabci ne ya daga ya ga bai gane ba sai ce kuma tun wajen shekara biyu kina zuwa makaranta wannan baki gane ba ya kama fadan ba gaira ba sama ya zo wannan baki gane dan wannan ba ai ni kaza kudin da nake biya zan daina biya kaza ya kama fara so yake samu fita yayi sa takardar aljihu sai fita sai ji san wani akar maka lawo a gefen gidansa sai masa bayani da yadda duji gashi nan in dai dan wannan ne gashi nan abin da ake nufi gashi nan abin da ake to in dai ba irin wannan zakai ba to lalle ilallah ko ke ce a gida wani abu na ibada ya sa baki gane baki tambaya yasa a gabar da aka bawa mace dama ta fita ko miji ya so ko bai so ba ko da yadda sa ko ba yadda sa a gabar da za ta yi ibada cikin jahilci ta ce mijinta ya koyar da ita yaki ta ce kawo wanda zai koyar da ita gida yaki ta ce kai ta makarantar addini yaki to an ce in za ta gudanar da ibada ba da gane ba ya halatta ji da tambaya ba ta malamai sun sharanta wannan in dai matakai uku na miji yaki bai koya miki ba bai kai ki gunda zaki koya ba dai dauko mai koya miki ya zo gida ya koya miki ba to ba za ki dinga yin sallah a jahilci ba ba za ki dinga ibada a jahilci ba shari'a ta baki dama ko gidan baban yake ji a koya miki dawo an fahimci wannan to saboda ka ko mace ce karki ce kiyaye gidan miji kike ki dinga ibada da jahilci baki gane baki nayi wannan ba uzuri bane fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu an gane da kyau abu na shida ma yahsilu fi salati aljamaa min ijtima'il muslimina alayha fi makanin wahid wa husul at'aruf wat ta'alluf bainahu wa ta'limu aljahil wa tanbihu alghafil wa izharu sha'ir alislamiyya wa ghayriha min almasalih alazima daga cikin farin la sallah ta shirye kamar da malaika wa anan ma yahsilu fi salati aljamaa abinda ke faruwa cikin sallar jami'i min ijtima'il muslimi a samu haduwar musulmai yanzu ka duba ga mu a cikin masallaci a zaune sallaci ta hada mu wani wani ya zo daga can wani ya tsallako daga can wani ya tsallako daga can wani ya fito daga gida duk an wannan alkhairi ne ijtima'il muslimin alaiha musulmai su hadu akan su yi sallar jami'i fi makanin wahid a ku guda daya shine masallaci wa husul ta'aruf wa ta'alluf bainahu a samu sanayya da gane juna wani daga ina ko bako akai wallahi ai bako ne gidan Alhaji wani yazo a sallar an so sai a gisa da shi sallar magriba sallar isha'i daga nan ya san kowa kowa ya sani ko a wurin Allah ya hada su da mutane zai gane su to kaga ashe ita masallaci wata mahada ce ta sanayya da gane al'umma kowa ya san kowa an fahimci wannan to akwai wannan ana samu su dalilin sallar jini husul ta'aruf wa ta'alluf bainahu a samu abin at-ta'aruf sanayya da kuma sabo duk wanda kuke sallah da shi za ku saba da shi an fahimci wannan za ku saba kikkiawan sabo kuma na addini a tsakanin su wa ta'limul jahil kuma duk inda ake sallah ake karantar da al'umma to za a dinga sanar wanda bai sani ba abin da bai sani ba liman zai yi nasiha za a yi karatu to a cikin wannan karatun za a gane abin da ba gane da ba shine ta'limul jahil wa tanbihul ghafil in da ka sani ka gafala to dalilin sallah za a tunatar da kai wa izharu sha'ir alislamiyya da kuma bayyana sha'air na musulunci an gane ko kamar wani identity ne na musulunci yake bayyana duk inda aka ji Allahu akbar an ji ana ta'limu qala Allahu qala rasul to ana daga sha'ir alislam za a ji muryar musulunci tana tashi wa ghayriha da wadannan min almasalih alazima daga cikin abubuwa na maslahar mutane masu girman gaske wanda ake samu su a karkashin sallah a cikin jami'i Allah ta'ala ya saboda ci zamu tsaya a wannan mai namba na 7 sai kuma wani lokacin zamu dora insha Allah ana mana ishara lokaci yayi abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauki mu daga laifin Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ce ba mu iko minta Allah ta'ala ya nuna mana kariya ce ba mu iko guje mata akwai daya daga cikin ƴan uwa iya mun istimsarin cewa ko mutane suna jiran a ce musu idan da tambaya ayi ne yace ya kamata a ce ana dan samu yawa dan musayar fahimta haka to amma wani malami yake ce in an zo an yi karatu idan an yi shiru ba tambaya ɗayan biyu ne ko duka an gane ko duka ba gane ba kuma zan a ce dukan an gane zai wahala yace in dai aka yi karatu aka tashi ba tambaya to ɗayan biyu ne ko duka an gane ko duka ba gane ba saboda ka akwai kofa da damar yin tambaya game da abin da muka sani idan ba mu sani ba za ka ba mu asami sai mu je mu binciko mu ma zuwa wani lokacin Allah ya dade mu sai mu bada amsa in kuma Allah ya kaddara mu sani yanzu za mu iya bada abin da malamai suka faɗa Allah ta'ala ya samu dace ya jiƙo mu ya jiƙa mahaifa mu na'am na'am har in kai ishara ba gane ba za a matsa ma da niyyar domin kasa da miƙa zakatani azumi nake ba matsala bane amma kace a na koshi na ci abinci na koshi in hakan ma zai isar to karka ci azumi kake yawa duk wata niyya ta cewa zaka iya gusar da abin ba tare da ka faɗa ba in kuma hakan za a dame ka a matsa ma to in kaga fatsala kan yini masala ba tare da niyyar ka tallata kanka ba zaka iya yi Allah da zuciya yake amfani na'am sallar mata inda suke karatun su daban ya ne inda suke karatun su
tana kana tsaye da matanka cikin daki tana sallah
yawa
baka ma jin karatunta
eh
kai ne kike
tsaye da yafa baka ji bala
baka ma jin karatunta wani irin ina kika samu wannan
mazhaban
yawa sai ce haka suka sa haka ji haka ga ce su dinga sallah ni ban gane ba ni na ta kaina na ga mutunci ba bambancin tsakanin sallar namiji da na mace amma ka san mata da wasu irin taurin kai ce a mu dai yin tantan tun da nake nan da mama
eh ya ga to alhamdulillah wannan gaba ce wanda a galibiya idan munasaba ta hada mu da mata muna karanta musu wannan gunda aka ce mace ta koyi karatunta na sallar da ake bayyanawa shine gunda tana cikin mutane kamar tashar mota ko tafiya ta kama su tare da maza za a ji muryarta amma in dai a gidanta ne a ɗakin mijinta ko a gidan cikin mahaifanta da yan uwanta inda namiji zai bude baki karatu a jisha kaza ta su ma waɗancan din da suka ci a cikin mutane za ta koye muryanta to wanda suka tafi cewa muryar mace al'aura ce irin su Ad-Dawud Zahiri irin su Ibn al-Hazm al-Andalusi to sun tafi kan cewa muryar mace al'aura ce to daga in a cikin mutane take ba za ta bayyana karatunta ba za ta yi koyi wannan shine madogaran su amma su din ba kan sun ci in dai a gida ne a ɗakin ta a gidan su a cikin gidan su ɗakin mijinta to ba wata malami da yake za ta koyi karatu za ta bayyana iya jiyar wata wannan kusa da ita yake ba laifi bane wannan shine gaskiyar magana wancan dani aka dauka da yawa mata suna wannan da yawan su sai an yi ta fama za su daina to abu ne wanda al'ada ce ba ta da madogara a addini gaskiya saboda ka ai ta fama da su ana musu wazziya su gane wani abu na biyu halawa da zan dora akan wannan wa an su matan za su haɗe kafafun su an gane ko sai su haɗe kafafun su haka a tsaye ba a galibiya din mai kula da sallar mata suna wannan wasu suna yi to kaga shi ma wannan ba shi da wani dalili a shari'a ba shi da wani dalili ba inda aka ce mace in ta yi sallar ta haɗe kafafun ta a tsaye babu yanda ake tsayuwa normal namiji ya tsaya haka ake shi ma wannan babu wani dalili duk wani abu ne wanda aka gaje shi da al'ada da gargajiya wanda ma an zira lahu bi musulman an bai mutuwa nan lalle ai ci musu wa'azi hakan ba shari'a bane ba shari'a bane Allahu a'ala
akan sutura ne
sutura
ya nan yi sallah na san malamai da an ce in mutun na yin kamar yake kana bin limami limam ta zama ma sutura dan shi yana da sutura a gaba
haka ne haka
na to kuma naji wani tafsiri kuma da yake cewa in mutum na yin sallah kamar yanzu an shigo an fara sallar isha'i sai ya samu raka'a yanzu ya rage mai raka'a to imam ya riga sallar ne shi bai da sutura a gabansa in wani zai zo ya wuce a gabansa ya tare daidai ne ko ba daidai ba ne
daidai ne ai shi al-masbuqu ka salli wahdahu lokacin da kake bin liman akwai koba na liman yayi ma to amma idan liman ya sallame ka ba kai kida ka ci gaba da kanka ka zama kamar kai ne limamin kanka da kanka saboda lokacin da kake bin liman za a iya shiga cikin sahu a wuce ba matsala amma har in liman yayi sallama ya sallame ka qarasu wanda zaka yi abin da aka yi baka na to tamkar kai ne limamin kanka da kanka ba za ka bar wani wuce ta gaban ka ba tsar ba sutura wannan shine gaskiyar magana saboda in kana cikon sallah liman an yi wani abu baka nan kana ramawa to duk wanda zai wuce ta gaban ka ba tsar ka da ka tabbata wannan shine abin da malamin suka fara insha Allah zamu takaita a nan insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora muna addu'a ga rimu ga mahaifinmu Allah ji kanmu Allah ta'ala ya sanya aljanna ci hukumar mu muna ƙara addu'a ga duk wanda yazo wannan masallaci Allah mai da kowa gidan salafiya kuma ladan da ake samu irin wannan gurabi Allah ta'ala ya samu da darbuwa cikin sa muna ƙara addu'a ga shi muassasin wannan masallaci Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi bukatun sa na alkhairi duniya da lahira Allah ta'ala ya biya masa zuriyar sa Allah ta'ala ya shirye da ita zuwa ga tabarki baridici hanyoyin sa na samu Allah ta'ala ya ƙara buɗa masa rayuwarsa da tamu duk muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu akwai biki da za a yi a wannan gida daurin aure da za a yi a rana ta yau shi ma muna sa addu'an Allah ta'ala ya sa a taro lafiya ga malafiya duk wanda zai zo wannan hidima Allah ta'ala ya sa ya zo cikin kwanciyar hankali da kyakkyawar niyya a haɗu cikin farin ciki kuma a rabu cikin farin ciki dukkan wani abu da zai kawo saɓani ko wani abu na da na sani Allah ta'ala ya kawar da shi ya kawo mana tsaro da dukiyoyinmu da iyalanmu da rayuwarmu gaba ɗaya muna addu'a wannan gari namu Allah ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali dukkan abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ta'ala ya biya mana shi ya yassare mana shi duk abin da ya doso mana shari'a Allah ta'ala ya tsare mu inda muke jin labarin fitintinu musamman yan uwan musulmi da suke jihar Sokoto ko jihar Zamfara ko Kaduna ko Kaduna to muna musu addu'a don Allah ya fidda su daga wannan bala'i wannan musifa ta kidnapping da sauran harkar yan bindigar daji duka muna addu'a don Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan musifa Allah ya tsare mu daga wannan bala'i inda abun yake faruwa Allah ka takaitar da shi Allah ka tsare su ka tsare mu gaba daya inda abun bai yi ba Allah kada kai shi wannan hu Allah ta'ala ka ba mu kariya ka ba mu tsaro daga gare ka Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka samu lafiya mu gama lafiya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh